Baba Suda, Sarkin Labari.
Rashin takardar gwajin jini da wani ango bai gabatar ba a lokacin da aka tare za a daura masa aure. Ta sa an fasa daura auren.
Saboda wannan matsala ba zan iya ba. Ina da matsala ba zan iya ba. Kai ba zan aura ba.
Wasu masoya saurayi da budurwa da aka ba su hayar gida samfurin short time da an gama a fice. Sun fada hannun mahukunta su da wanda ya ba su hayar baki daya.
Short time suke bada shi. A shiga ai abin da za a yi a fito a ba su abin da za a baki.
Yau ne aka koma hutun makaranta a Kano.
An mana literacy kuma an mana Hausa da Arabiya da Sodiya Story.
To amma sai dai ko zango na nawa ne wato wani tam ake a wannan hutun makarantar?
Muna zangon karatu na 2020/2021.
Wani bangare kenan daga cikin fannin nan namu na? Cikakkun waɗannan rahotanni har ma da wasunsu. Suna nan niki-niki shirin ya guzurinsu a wannan rana ku dai kawai ku biyo mu. Me sauraro sallama matakin farko, Ibrahim Abdullahi soran ɗinki ne ke faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannun mu da sake kasancewa da juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin. Mande tushen aiki wai ko nasara na tsoranki. Domin dai wataƙila ma kasancewar ta mande tushen aikin ne yasa aka koma makaranta a yau. Bayan dogon hutu da ɗaliban suka kwankwada. Amma dai gabanin mu yi warwarar zare da abawa akan zancen hutun da ma sauran rahotannin da shirin ya kunso. Bari mu yi babuɗi da karatun labarai kamar kowace rana.
Hukumar tafiye-tafiye da yawon bude ido a nan Kano ta kafa dokar haramta bada ɗaki ga waɗanda shekarunsu ba su kai 18 ba. Manajan daraktan hukumar Yusuf Ibrahim Lajawa ne ya bayyana haka a ganawarsa da gidan rediyon Dala da safiyar yau. Yana mai cewa daga wannan shekara ta 2020 gwamnatin jihar Kano ta haramta wa duk wani mai otal bawa 'yan ƙasa da shekara 18 maza ko mata masauki a otal. Ya kuma ja hankalin masu otal da su haramta ta'ammali da barasa ko kuma siyar da ita kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. A nan kuma da safiyar yau ne wasu direbobin manyan motocin trailer suka rufe kan titin bypass dab da gadar sama a unguwar Gaida sakamakon zargin wani jami'in karbar haraji ya fasa wa ɗayan staya da wani karfe saboda ya tsayar da shi bai tsaya ba. A ziyarar da gidan rediyon Dala ya kai wajen da al'amarin ya faru, mun zanta da wani gano Adamu Abdullahi wanda kuma mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Foundation of Nigeria ne, inda ya ce rufe hanyar ya dau tsawon sama da sa'a guda kafin daga bisani jami'an tsaro su shawo kan lamarin. Ya kuma shawarci ma'aikata da su kasance masu kiyaye ka'idojin aikin su, tare kuma da jan hankalin direbobi kan su rika tsayawa a duk lokacin da wani jami'i ya tsayar da su. Khadija Isaac Muhammad daga ɗakin labarai.
To sannu Khadija, kafin mu je ga jigon rahotannin mu na yau, Jakadiya Hafsat Ismail za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyinku da kuka turo akan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yadda aka yi zargin wani matashi da sungume wata zankaɗaɗɗiyar budurwa ya kuma kai ta otal suka kwana, bayan da ya sai mata da ƙwalan kaji da kuma lemo mai barbaɗe. Ta sha ta ringa dogon bacci sai kawai farkawa ta ji yana waya ta tashi gari ya waye.
Zan fara da sakon musu babu Bargo Inusawa na Zainab, inda yake cewa to tunda abin haka ne ai sai a daura musu aure kawai. A ra'ayin Aminu sharaɗa cewa yake Allah ya shiga tsakanin nagari da mu. Ita ko ummi mai dinki wailayar cewa tai ke budurwa ki bi saurayi ku kwana a hotel, Allah ya shirye ki. A bangaren Nasiru Salisu cewa gaskiya ya kamata mu ji tsoron Allah, ka sani duk abin da kai wa diyar wani to kai mata ka tana nan tafi, Allah ya kyauta. To ƴan mata, da fatan za ku yi hattara da samarin shawo wato masu kai ku su baro. Sako daga Maryam Hayatu Mariri. Shi ko Al-Mustafa mai kayan kwalliya Otoro ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Gaskiya ka yaudare ta. Daga kai ta gidan biki sai kwana a hotel, Allah ya shirye ka. Za mu karkare da sakon Usman Suleiman Shangurano, inda ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Duniya ina za ki da mu ne? Irin waɗannan badakala haka, Allah ya shirya matasanmu. Masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
to madalla jikon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda rashin takaddar gwajin jini da wani ango bai gabatar ba a lokacin da aka tare za a daura masa aure ta sa aka fasa daurin auren turkashi al'amarin dai ya faru ne a ƙauyen Bindin dake mazabar Wangara karamar hukumar Tofa inda ƴan uwa da abokan arziki daga bangaren ango da amarya suka yi cikakkuri za a daura auren amarya Aisha da angonta Abdulrashid na baba maroka suna ta kwalla kwarmato a kawaita za a daura aure ka san abinka da karkara sai shi kuma kawai limamin daurin auren Muhammad Lawan yace sai an bashi takardun gwajin jini na ango da amarya ya gani ya gamsu sannan zai daura inda waliyin amarya Sani Inuwa ya gabatar da takardar amarya aka kuma duba aka ga cewa amaryar lafiya take ba ta da sida ba sikila hasalima zangargar dinta take ita kadai kwaya daya tilo ba ta da ko yaran ciki dan haka limamin yace to amarya ta fita fassaura ango kaji an zo wajen yin tutsin to wannan dalili dai yasa an waiwayi waliyin ango Kabir Ibrahim shin ko ina takardar gwajin jini daga ango da yake walicci sai yace ba a bashi ba dan haka limamin yace to ba za a daura auren ba har sai an kawo ta waliyin amarya kuma ya goyi da bayan sa nan fa waliyin angon ya fara sallallami da salati yana fadin toya kenan haka dai ya tilas nan take ya tuntubi ango wanda yace ai yayi gwajin jinin wai takaddace aka manto a gida dan haka aka tashi wani mutum na daban ya hawa abun hawa ya koma can gidansa ango domin dai abinci ko takardar idan dai har da akwai tan su kuma ɗan daurin aure suna ta gunaguni da maganganu ƙasa ƙasa wasu suna fadin su dai sun gaji da jira za su tafi idan har an kawo takardar komai dare iya su waliyan angon da na amaryar sa daura auren su abin su su kadai wasu kuma suna fadin daidai ne abinci kadin tunda dai an taba samu a kusa da garin wani ango da bai kawo takardar gwajin jinin ba aka ce sai ya kawo karshe aka je wajen gwajin jinin likitoci suka ce akwai abar ya dauko ta dan haka aka watse ba daura auren ba haka dai mutane suka yi tazantuka iri iri shi kuma baba Suda da san jin labari ya fakare yana sauraron su ya kuma sha alwashin ko za a kwana sai ya ga karshen labarin dan haka ne ma ya ƙara matsawa kusa ya fara daukar maganar mutanen
gaskiya mu ba ya daura auren da mu ba sai dai in za su yi zai su yi da daddare amma mu gaskiya ba za a idan wanda neman ya ci in dai ba takarda ba zai ba abin da neman ya faɗa
saboda akwai wani daura aure a wangaren kada ne a bakin da ake tata hakuriya an zo za a daura aure aka ce yana takarda aka ce babu aka tafi gurin gwaji da aka je gurin gwaji kamun wani lokaci ma aka bugo ya aka ce ai ango an same shi ina da shi ba'i ba shikenan magana ta kare
to daga bisani dai baba Sudan ya ga karshen labarin domin dai an gano takardar angon kuma akai sa'a shi wannan angon lafiya kalau yake ba irin wancan ba dan haka ne limamin ya duba takardar ya kuma ga musu da lafiyar sai daura auren
ربنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين
amin an daura auren ya mace mai suna Aishatu da dana miji mai suna Abdulrashid sadakin su an biya 20,000 shedu kuji ku sheda ciyarwa shayarwa koyi addini ya tashi da kan iyayenta ya koma kan dana miji mai suna Abdulrashid sunna maki ta ga musu
to ka san abinka da suda sarkin labari sai ya koma ga malam liman dan jin ko me yasa yake daura auren sai da takaddar gwajin jinin inda yace matakar ya daura aka samu matsala daga baya to taran naira 10,000 za a ci shi domin dai koda a ƙauyen Rimin Gado dake makwabtaka da wannan ƙauye sun taba zuwa daurin aure takaddar gwajin jini ta nuna cewa amaryar na da ciki shi yasa suka tsaya kan matsayin duk wani daurin aure da za a yi a garin sai an nuna takardar gwajin jini an gamsu
saboda ba takarda ta nuna lafiya ango da amarya an samu ta amarya ba samu ta ango ba
to ku ba za ku daura auren a haka ba
a'a sai an ba mu takarda sun cika daidai saboda mu ma hatsari ne akan mu in muka daura ana tuhuban mu ne
kun taba samun wata tangarda ne a wani gurin an je za a daura auren aka ka takardar ya zama angon ko amarya suna da lalura aka fasa
mun samu ango lafiya lau muka samu amarya da
a ina
a rimin gado ba daurawa daya ga haka kowa he tashi ya tafi mai goro kuma aka mai mai daman she goro she da daura aure kasi to he aka mai da goro aka daure aka ba ango kan
to waliyin ango dai ya ce ya shiga fargaba mutuka a lokacin da aka ce babu takardar gwajin jini daga angon
ai dada ma saboda ba san abin da zai faru ba saboda abu ne na binkici ba san abin da zai nuna ba to amma da kawai nuna daidai to shikenan ba kuma yin ji dadi
akwai yuwar da ta bare da angon kenan
to in ba lafiya ai kaga ba magana
shi kuwa waliyin amarya kafiyaye da tirjiya cewa wallahi da a ce an samu ango da yar matsala ko kaka to ba zai aura masa ba tunda dai shi tasa amarya kalau take
wanda ta kalau take tangaran sha Allah ah bazan iya ba
me yasa
saboda wannan matsala bazan iya ba ina da matsala bazan iya ba kai bazan aura ba da an sami matsala
to ango dai ya ce baba wali ya ma bar fada da kumfar baki tunda dai ta tabbata lafiyar yake kuma ko da ma can shi ya riga ya yadda da kansa
ban ji fargaba ba domin na san da cewa na yadda da kaina ban ji fargaba komai ba na san da cewa abubuwan da ake tunani Allah ne yake kawo su amma kuma da mutane to ai maganar ta bare na riga na san da cewa duk abin da aka sawa lokaci na san Allah ne ya riga ya kawo shi wanda ya tafi ko da shi ko da ba shi za daura aure tunda akwai wakilai na akwai wakilan yarinyan nan aje kuma daurin aure da ka riga ka ci game bayarwa ga mai karba ai za ka daura aure ko
to wannan da shine jigon rahotannin namu a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko kuma daga jigon rahotannin ne za mu ji yadda su kuma wasu masoya saurayi da budurwa aka ba su hayar gida samfurin shot time ana gamawa a fice karshe suka fada hannun mahukunta su da wanda ya ba su hayar gidan baki daya jakada Tijjani Adamu baban Amna wai shinya abin yake ne
Yankin na Danbare da ke karamar hukumar Kumbotso ya dai kaurin suna a cikin gwani da ake masha'a a yankin na Kumbotso domin kuwa ko a baya sai da hukumar Hizba ta tashi tsaye wajen magance matsalar to sai dai su kansu al'ummar yankin abin na cin musu tuwa kwarya sakamakon ganin yadda suke tsoron lalacewar tarbiyar ƴaƴan su saboda ko a kwanakin baya sai da ƴan sun cirin yankin tare da haɗin gwiwar mai unguwar yankin da ma dagacin su suka samu nasarar kama wasu da ake zargin dalibai ne suna ajiye mata a cikin gidajen da suka kama haya ko a ranar Lahadin da ta gabata sai da aka sake kwatawa yadda suka yi wa wani gida kawanya sakamakon masha'ar da ake zargin ana tafkawa a ciki matasan da suka shiga hannun mahukunta a yankin na Danbare sun maganta kamar haka
dan da naji an gungusa kofa na bayan shine ya dawo da muka zo suka ci mana kun riga kun yi laifi an na same shi nake ga masa ciwo dan Allah ina neman alfarma saboda na kare doka kuma ban san na karya ba
bai dauko ni bai shi sai mun zo mu duba friend din shi we now say to ba mazamiba brother na yazo ya gaishe shi ne
Shamsu Muhammad dan jihar Zamfarani wanda ake zargin shine mai bada dakuna a matsayin short time
ni an kama ni na mace kwanakin bayan mun zo da inda ita wannan abokina ne da zo ina kore ya kira ni ga nan yazo ungonmu wata sate ta bin a wallahi ni ba shaftan da bada ba
Rabi Usman shine komandan bujilanti na Danbare bi ya ce ba gudu ba ja da baya wajen dakile bata gari a yankin na Danbare
haƙiƙa mun kama shi ya dauko yarinya tun da kawudul ya nemi alfarma da muka ce yarinya zamu kai su Hizba yarinya tayi ta kuka akan a taimaka mata kar mu bata mata makaranta muka yi wa yarinyan nan ahuwa aka dauki yarinyan nan zuwa unguwa uku don a dora ta a motar da za ta tafi kawudul a karo na farko shi wannan yaro yalo duk da wannan gargadin da muka yi masa yana debo matan nan ko kuma ya abokansa su debo su kirawo shi izo ya bude musu daki su shiga to yanzu matakin da zamu dauka akansa a fi sabilillahi Hizba zamu kai shi domin ai bincike akan sa kuma daga nan hakuta zamu iya ja da shi
Saifullahi Abba labaran shine mai unguwar Danbare bi ya ce ya samu labarin ne daga wurin al'umar yankin wanda bai kasa a guyo ba ya kuma sanar da ma'aikatan su suka kuma cika aikin su
kusan yanzu kana gani dai da daliban da masu zuwa su kama gida shift time suke bada shi a shiga ai abin da zai a fito a basu abin da za a basu shi wannan ya ce ya zo an kira shi bayan ma ya bude daki kawai ya bude ya fito waje yana jira su fito kenan su sallame shi su bashi abin da za su bashi kaga wannan tashin hankali ne ya ringa faruwa a cikin uwa da iyalanmu da ƴaƴanmu da kowa da kananan yara abinda suka ga ana yi shi za su taso su ringa yi muna neman duk wanda ke ruwa da tsaki a cikin wannan al'amuran ya dube mu Danbare ya sa mana hannu a taya mu da duk abin da ya dace a yi mana miwa ganin waɗannan mutane gaskiya
Labarin dai shine wanda muka wallafa muku a shafinmu na Facebook, kuma al'umma da dama sun bayyana ra'ayinsu akai. A sakon mai kana mai Manchester Godiya yace salamu alhamdulillahi, Allah ya kara tona masu hali irin nasa asiri da umbarinsa a ungwanni tamkar barin annoba ce. Yayin da El Bashir Abubakar Sheka yace a gaskiya mutanen nan suna ɗaya daga cikin masu ba da gudunmuwa a wasu al'amuran na wargaje tarbiyya. O duniya, ina zaki da mu, inji Aliyu El Haidar. Usman Ahmad yace gaskiya kamata a dauki babban hukunci akan wannan mai gidan. Subhanallahi, Allah ya shirya, amma gaskiya kamata a dinga duba waɗanda za a bawa gida haya, domin kuwa akwai bata gari, inji Amina Inuwa. Jidda Zakariya Zakariya tace gaskiya hukunta su shine kawai mafuta, dan zai zama jan kunne ga wasu masu niyyar aikata kan. Fatima Bala Ibrahim wadda tace ai komai girman gona akwai kunyar karshe, Allah ya shirye su, amin. Za ku makarkare da sakon tunda bangaren mata muke, inda Khadijat Gambo tace ai yayi daidai, kuma hukunta su daidai da abin da suka aikata. Masu sakonnin fata alkhairi ga waɗanda lokaci kuma bai bai mu dama mu karanta nasu ba, dukkaninku mun gani, muna godiya.
To Tijjani, ai su ma masu sauraron mu a halin yanzu suna iya bibiyar wannan shafi namu na Facebook da Ale FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya musu, har ma su bayyana ra'ayoyinsu akai, ko kuma ma su ziyarci shafin mu na internet www.dalafmkano.com don su saurari shirin kacokan baki daya, ko kuma ma shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi. Mu ne muku godiya. Bari mu sabadarce zuwa kan wani al'amarin da isha hutun amma a wannan karan na yan makaranta, domin dai a kowane ƙarshen zangon karatu akan bawa ɗaliban hutu ta yadda za a samu damar gudanar da wasu muhimman tsare-tsare daga ɓangaren malaman har ma da ɓangaren ɗaliban baki ɗaya a hannu guda, kuma ƙwaƙwalwar ɗaliban ta samu hutu ta yadda za a koma sabon zangon karatun cike da ƙwari da karsashi. To amma sai dai duk da hakan, a mafi yawan lokuta ba a fara karatun da zarar an koma makarantar, har sai an kwashe tsawon mako guda, lamarin da ya jima yana ciwa harkar ilimin tuwa ƙwarya. Ake kuma ta faɗi tashin ganin yadda za a magance shi, inda duba da cewar a yau ne aka koma makarantar zangon farko a shekarar karatu da muke ciki, Jakadiya Yusra Ismail Zubair ta zagaya wasu daga cikin makarantun gwamnati na firamare da sakandire don ji daga bakin ɗaliban. Shin ko an fara yi musu darasi?
An koya mana Hausa, Social Studies, sai PHE.
To me aka koya muku?
Hausa, Social Studies, Arabiya, RRK.
An mana literacy, kuma an mana Hausa da Arabiya da Social Studies.
Ba a fara malama yau muka da.
Mun yi shara, mun yi wankin banɗaki.
Ba yi mana karatu ba, amma dai mun yi shara a makaranta, mun gyaggyara bencina dai.
To a hannu guda, ko su kuma malaman wani shiri suka yi na tunkarar sabon zangon karatun na biyu? Wani daga cikin malaman makarantun da Jakadiyar ta ziyarta ya yi mata ƙarin haske.
Muna da shirin ganin cewa shi kansa tsarin na koyarwa mun canja shi, domin ganin cewa mun yi updating din sabon tsari wanda aka shigo da shi domin inganta ilimin yaran. Sannan hatta su kansu malaman mun yi kokari ganin cewa a wannan dawowa sun samu orientation mai kyau wajen yadda shi kansa ilimin yaran zai samu inganci.
To sai dai duk da irin wannan kokarin malaman da ma mai da hankali daga bangaren ɗaliban, ko su iyayen suna tura ƴaƴan nasu makaranta da zarar an koma din?
Magana tura yaran makaranta ranar da aka koma hutu, ai akan kaina dama ni zan iya cewa wajibi ne. Kafin ma an ce yaro ma shi ya tafi, shi ya shirya ya tafi. Tun kafin sati guda an riga an gama komai, an shirya zuwa makaranta, ta tafi komai fintech.
Ai ba su je makaranta.
To me yasa?
Kawai dai cewa ne su zama su tun da yau ne farkon zuwa.
Ba a yi wanki ba ne ko guga?
Duk ba ko ɗaya an yi wanki an yi guga.
Ba ka ganin haka kamar zai iya kawo musu naƙasu a karatu?
To yau dai farko ne dai kawai shi yasa, amma dai koma dai mai goban sun je za su ɗora.
To da fatan dai iyayen da suka tura nasu ƴaƴan za su ci gaba da tura yaran nasu da zarar an koma din, waɗanda kuma ba su tura din ba za su tura, tunda dai koda daga gobe talata ne ba a makara ba. Suma kuma malaman da ma mai ɗungurungum Hajiya gwamnati za su ringa yin abin da ida ce a lokacin farkon komawa makarantar, har ma da sauran lokutan baki ɗaya. Allah Ubangiji ya sa haka, amin. Kuma gabanin sauka da kalayin abin da ishafi komawa hutun makarantar, za mu gayyato Jakada Hassan Mamuda Yaƙo, wanda ya kalli al'amarin da nufin ƴar manuniya ga mutane ta cikin fannin nan namu na.
Abuja.
Kowace shekarar karatu dai akan raba ta zuwa zango zango ta yadda za a samu damar gudanar da karatun bisa kyakkyawan tsari. To amma sai dai ko al'umma musamman ma ɗaliban da iyayen sun san ko zango nawa ne a kowace shekarar karatun, ko ma da aka koma makarantar a yau zango na nawa aka kammala, farawa da bangaren iyayen.
Ai gaskiya domin Allah zango ban san ko zango nawa yanzu ake domin Allah
ban sani ba.
Zangon farko ne tam uku muke da shi a shekara.
Muna zangon karatu na 2020/2021.
To ko su ɗaliban matakin primary da secondary sun san zango na nawa ne?
Zango uku da first term, second term, third term.
To kasancewar yanzu gashi an koma makaranta a wani zango ake?
First term ne shi. Zango na farko.
Term 12.
Yanzu kuma a zagaye na nawa ake?
2020.
Term uku ne. Gaskiya ni bazan iya ce ma ga zagayen da kai ba.
Term nawa ake da shi a makarantar boko a shekara?
12.
Yanzu kuma gashi an koma makaranta term na nawa ake?
Na 13.
Wani malamin makaranta a nan Kano ya bayyana mana zango nawa ne a kowace shekarar karatun da ma wanda aka kammala din.
Muna zagaye guda uku, akwai first term, akwai second term, sannan akwai zango na uku, wato third term kenan. Yanzu muna zangon karatu na biyu.
Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon fannin namu na Hassan Mamuda Ya'u Baba Suda.
To an gaida Hassan Mamuda Ya'u da kokarin rahoton Tabijan. To anan kuma wasu ƴan kasuwa a kasuwar Farm Center ne suke roƙon hukumar Karota da Tewa Allah da ma'aiki ta fara saman musu wani matsugunin kafin ta tashe su daga inda suke.
Babban roƙonmu ga gwamnatin jihar Kano da shi kuma mai girma MD, mu matasan nan da muke kasuwanci a wannan gurin aƙalla wajen mutum 10,000, mai girma MD ya kamata a taimake mu.
Tun daga Marhaba Sinima har zuwa Zaria Road sun sa dorurruka sun kewaye ba mai bi, to mu mun gamsu mun yadda da yara mu masu bi ya ne a gwamnati, amma muna neman taimakon gwamnati ta tausaya mana, mu matasa ne. MD na Karota ka taimake mu, kar ka kore mu kuma ba mu inda za mu je, ka tada wuri da yawa mun ga kuma ka ba su wani wuri, to mu ma muna so ka ba mu wuri daidai kusa da inda muke.
To mai sauraro daga kasuwar Tafam Santa ne za mu jalin zamun su kuwa shirin a wannan rana, mu sanya masa aya da madadin Nafi Salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas har ma da Hassan Mamuda Ya'u waɗanda suka yi kiciniyar sada ni da ku. Sai abokan aiki ƴan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki nake mana fatan saduwar alkhairi. Na bar ku kalau.